Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 41, 31, da kuma 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya samun mu a tashar VOA Africa dake binne mai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Nijar. Sana kodi shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hafsa dan mai soro muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana, karfe 3:30 na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa wani sabon ayarin ɗan Najeriya da aka kwaso daga ƙasar Libya ya isa birnin Lagos.
Libya is not a place to stay. Libya
yace akwai azaba a ƙasar Libya, kuma ina shawartar duk wani ɗan Najeriya da ke sha'awar zuwa ƙasar Libya da yake yayi hakan.
Za ku ji cikakken rahoton. To kamar kowace ranar Juma'a fili a bude yake ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Amma za mu ba ku dama ne ku yi tsokaci kan batutuwan da suka dace waɗanda kuma za a yi su cikin lafazi mara harzikarwa. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro number. Sannan muna ɗauke da labarin wasanni, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana fusatar shi akan harin da aka kai wa sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar a gabashin ƙasar Congo, Kinshasa, wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kiyaye zaman lafiya na ƙasar Tanzania su 12 da raunana mutane 40. Antonio Guterres ya ce, "Ina yin Allah wadai da wannan harin. Ba za mu taɓa amincewa da kai hari kan sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da gangan ba, wanda kuma hakan laifin yaƙi ne." Jagoran na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce harin ya auku ne da daren Alhamis a lardin Kivu ta Arewa, inda ake fama da fitina. Guterres ya ƙara da cewa wannan shine hari mafi muni da aka kai kan sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin 'yan shekarun nan. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaidawa muryar Amurka cewa harin da aka kai kan sansanin baƙin daga na sojojin da ke samulki a yankin Beni ana kyautata zaton 'yan tawayen ƙungiyar ADF ta ƙasar Uganda ne suka kaita. Yace ƙungiyar tana kai kawo a wannan wuri kuma a cikin wata wata gudan da ya shige mata kai farmaki akan sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ofishin kula da ayyukan majalisar a ƙasar Congo ya ce an kuma kashe sojojin ƙasar su aƙalla 5 a faɗan da aka shafe lokaci mai tsawo ana yi a tsakanin mayakan kan 'yan tawayen na ƙungiyar ADF a gefe guda da sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da na Congo a ɗaya gefen.
Jami'ai a jihar Yei River da ke ƙasar Sudan ta Kudu sun ɗora laifin kisan wani ɗan majalisar jihar akan mayaka masu biyayya ga madugun 'yan tawayen Riek Machar. Wani kakakin 'yan tawayen ya musanta wannan zargi. A cewar jami'an gwamnatin jihar ta Yei, wasu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba suka harbe Jacob Kiwensuk har lahira a ranar Laraba a wani garin Uganda mai suna Mijale. An kashe shi ne a lokacin da yake ganawa da 'yan gudun hijirar Sudan ta Kudu waɗanda suka tsallaka iyakar ƙasar domin gujewa tashin hankalin da ke faruwa a yankin Kajokeji a watan Yulin shekarar 2016. A watan da ya gabata ne 'yan majalisu masu wakiltar wasu yankuna suka je arewacin Uganda domin ganawa da 'yan gudun hijira akan aiwatar da wani tsarin zaman lafiya, amma a lokacin da abokan aikinsa suka koma gida shi sai ya zauna a garin na Mijale.
A yau Juma'a, 'yan sandan Isra'ila sun harba barkonan tsohuwa akan 'yan zanga-zangar Falasɗinawa a garin Bethlehem a yayin da aka kaddamar da ranar nuna fusatar da sassan na Falasɗinawa suka buƙaci a yi. An tura ƙarin 'yan sanda da dakarun tsaro zuwa birnin Kudus biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ayyana cewa birnin Kudus shine babban birnin Isra'ila, kuma Amurka na shirin maida ofishin jakadancin ta can. A can baya Isra'ila tana hana matasa shiga masallacin Al-Aqsa na Kudus a inda tashin hankalin ke barkewa a duk lokacin zaman tankiya. Mai magana da yawun 'yan sandan Isra'ila Mickey Rosfeld ya ce ba mu ga wasu alamun tashin hankali a wurin ibadar ba, don haka ba mu ƙayyade shekaru ba. idan wani abu ya tashi za mu dauki mataki cikin gaggawa. Wannan masallaci na Al-Aqsa shine na uku wajen tsarki ga musulmi, yayin da yankin wurin shine mafi tsarki ga Yahudawa waɗanda suke kiran shi Temple Mount. A yau Juma'a ana zanga-zanga a fadin gabas ta tsakiya da kasashen da musulmi ke da rinjaye. Dubban mutane sun yi gangami a kofar ofishin jakadancin Amurka dake Kuala Lumpur, babban birnin Malaysia. Wasu daga cikin 'yan zanga-zangar suna dauke da kwalayen da ke yin tir da shugaba Donald Trump, wasu kuma na cewa dage hannu daga kan Kudus. A Indonesia, kasar da tafi yawan musulmi a duniya, daruruwan 'yan zanga-zanga sun yi cincirin da kofar ofishin jakadancin Amurka a Jakarta, suna cewa Trump ya haukace, mutuwa ga Trump.
A yau Juma'a, Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai suka sanar da samun ci gaba akan ka'idojin ficewar Burtaniya daga kungiyar. A lokacin da yake hira da 'yan jarida tare da Prime Minister Theresa May ta Burtaniya a birnin Brussels, shugaban kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya ce ya kamata a yanzu tattaunawar da ake yi ta koma kan batutuwan da suka shafi cinikayya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda watakila wasu unku suka ji a farkon shirin, wani sabon ayarin 'yan Najeriya da ake kwasowa daga ƙasar Libya ya isa birnin Lagos. Wannan ayari shine karo na biyu a cikin makon nan da hukumomin Najeriya suka dawo da daruruwan 'yan ƙasar su gida, yayin da batun zargin cinikin bayi a ƙasar ta Libya ke ci gaba da ƙaruwa. Daga birnin na Iko ga rahoton da baban gida Jibril ya aika mana.
Da misalin karfe 12 da rabi na safe yau ne dai 'yan Najeriya da ke kasar Libya suka sauka babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke nan Lagos a wani jirgin saman kasar Libya mai suna Burak. Sanarwar da babban jami'i mai kula da shiyar yammacin Najeriya na hukumar bada agajin gaggawa ta kasa Alhaji Suleiman Yakubu ya fitar dai ya nuna cewa akwai maza 155 da kuma mata guda 5 sai kananan yara guda 4 a cikin waɗanda aka dawo da su gida Najeriya. Mr. Emmanuel Keshi na ɗaya daga cikin 'yan ƙasar Najeriya ɗan asalin jihar Delta da aka dawo da su gida Najeriya, kuma ya bayyana cewa
Libya is not a place to stay. Libya
yace akwai azaba a ƙasar Libya, kuma ina shawartar duk wani ɗan Najeriya da ke sha'awar zuwa ƙasar Libya da yake yayi hakan, akwai aikin yi a nan Najeriya, don haka akwai bukata matasa su zo na gida domin gina kansu da kuma ƙasar su, tare kuma da kaucewa shiga tasku a ƙasar ta Libya.
Millions of Nigerians they are in Libya dying in prison. Please stay in your country.
Kusan shekara guda kenan dai aka karfafa dawo da 'yan Najeriya daga ƙasar ta Libya, sai dai kuma a 'yan watannin nan an karfafa dawo da 'yan Najeriya bayan kammala taron da shugabannin kasashen Afirka da na Turai da kuma kungiyar tarayyar Turai suka gudanar a ƙasar Cote d'Ivoire. Alhaji Adodan Sudu na ɗaya daga cikin shugabannin an cin Najeriya da ke ganin bayan daukan wannan mataki kamata ya yi gwamnatocin su kara daukan wasu matakai na zakulo waɗanda ke da hannu a cinikin bayi da kuma safarar mutane zuwa ƙasar Libya da kuma tarayyar Turai.
Babban abin da Najeriya kamar da su waɗancan mutane ya kamata a nemi su suwaye masu ainihin wannan ayyukan domin a bi su, a tsintsince su, a tabbatar an musu hakuncin da ya kamata. Kamar yadda nake faɗa, waɗansu har miliyan ɗaya suna kashewa wajen wannan tafiya. To miliyan ɗaya ko sama da miliyan ɗaya ana Najeriya ai kai mai kuɗi ne, kuma ya ishe ka sana'a da tarfin asiri. Don haka kaga ba wahala bane ko talauci yake fitar da mutane, kawai wani abu ne na daban wanda ba za ma ka iya fasarta shi ba. To su waɗancan mutane ya kamata ya zama an yi maganin su. In kulibe ba ta bada haɗin kai ba, to ya kamata a ɗaura ɗamarar yaƙi a yaƙe su kawai. Wannan shine abin da ya kamata, domin azabtar da ɗan adam da suke yi ba abin da ya dace bane, musamman a wannan lokaci.
Bincike dai ya nuna cewa kawo yanzu akwai 'yan Najeriya kimanin 6,000 kenan da aka dawo da su gida daga kasar Libya zuwa Najeriya a cikin shekara guda. Babu yanci firin murai Amurka daga Lagos.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti kusan 20. Wato karfe 10 saura minti kusan 20 kenan a Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi. Kafin buɗe layukanmu a cigaba da shakatawa da wannan waka.
Kai dai mai gina ramin mugunta, to ka gina daidai kaurinka, watakila fa kai ka faɗa. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta,
mu gargaɗe mai gina ramin mugunta,
mu gargaɗe. Yang mutai mana dai amma fa mu barge na da min mugunta
mu gargade mai gina da min mugunta
kuma shi mai gina da min mugunta ya tafi nan salalin nan ko aki ya marma ya tafi mudin
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Allah libo sashen Hausa ne na muryar Amurka kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Adamawa wane ne akan lai
Baffa Adama Rifata daga Gombe nan jihar Adamawa Najeriya.
To malam Baffa muna jinka.
Ina so yi magana ne game da maganan da Donald Trump ya yi na ayyana birnin Kudus a matsayin headquarters ban Isra'ila. To ni a gani na ban ga laifinsa ba. Don dama an ce kowa ya samu ran da zai mata shanya. Rashin haɗin kai na Larabawa musamman tsakanin Iran da Saudiya shine ya ba Amerika dama ta faɗi abin da ta ga dama kuma ita Isra'ila ta ci karenta ba babbaka
amma malam bafa wannan zargi ne kake ko ko kana da ta hujja da ta nuna cewa rashin haɗin kan Larabawan ne yasa yi waɗannan kalamai
to na farko dai kowa ya san cewa sun dade suna rikici a tsakanin juna kuma kowa zai fahimci cewa da yau za a ba Palestinawa yanki a ce Farisa ita za ta zama da tasiri a wannan yanki kasan Saudiya za ta ce ba da ita ba
to muna godiya malam Baffa daga Adamawa bari mu je jihar Sokoto wane ne akan lai
suna na Sani Kurga Isa lokar Gambar
yawa malam Sani muna jinka
ina godiya ga Allah subhanahu wataala yau da Allah sani ka ba ku dai na in ka ba ku Allah
Allah sarki mu ma muna matuƙar farin ciki da ka same mu
to magana ta shine magana rabaram da ta haya da yake magana a cikin addini a cikin wannan takaddama ta gabas ta tsakiya to a gaskiya gabas ta tsakiya din nan akwai magana a addini a cikin ta domin duk da yake musulmi da kiristoci akwai cikin Falastinawa gaskiya musulmi sun fi yawa a cikin Falastinawa shi ne da ke cewa shugabannin Larabawa da za su nufin TV ranar Narba ko ranar Amungasu ina kira gare su da Allah su sassa mu ta hukkar lumana a kai wannan abu ƙarshe domin aljanna lahiya a kan mu
Malam Sani muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka da ka bayar daga Sokoto. Bari mu je Kwanta Gora jihar Niger. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Manu ga dan PDP kana Siddiku Waldi Gargariyo.
To muna jin ka Malam Mani.
Ina kira ga gwamnatin Kebbi shekaran jiya na je gida ta birnin Kebbi. Ya tuna cewa ba mutanen birnin Kebbi kawai sun ka zabe shi ba. Ya yi da mutum ketare, can ketare babu wani aiki tun hawa ne gwamna babu wani aiki wanda an kai mana can ketare. Ina kira gare shi ya tuna mutanen ketaren nan a samu wasu ayyuka da dama a yi musu saboda can ketaren nan cebe wuta ya faɗi kuma ayyuka ga su nan barkatai babu ko guda wanda an kai. Salamu alaikum. Na gode, sunana Manu ga NPDP mazauni Ibadan.
Wa alaikum salam Malam Mani daga Kwantagora jihar Niger. Bari mu je Adamawa. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Ibrahim Umar. Ina kiran ku daga karamar hukumar Gombe a Adamawa Najeriya.
To muna jin ka Ibrahim.
Da farko ina yi wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari godiya dangane da matasan da aka ɗiba aikin yi wato ƴan fawa. A zahiri idan har an duba waɗanda suka nema kama daga matakin digiri NC diploma
suna da yawa sannan kuma waɗanda aka diba dan kalilan ne sannan kuma ina kira ga gwamnati akwai matasa da dadda
Malam Ibrahim kana tare da mu
karatu babu aikin yi haka gwamnatocin jihohi ma suna da rawar da za su taka domin biri yunkurin shugaban kasa na ba matasa aikin yi
to muna godiya Malam Ibrahim daga Adamawa bari mu je jihar Bauchi wane ne akan layi
kana Muhammad Lalo kana magana
to kaman layin na Bauchi ya tsinke amma mun samu Kaduna wane ne akan layi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
Amin wa alaikum salam
Malam Abu Lalo barka da dare
Yawa barka da yamma Alhaji
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
Na'am
To Malam Abu Lalo zan tafi jihar Kebbi Yawa wannan karamar hukuma ta Dankowa Sagu karkashin jagorancin shugaban karamar hukuma Honorable Suleiman Sama'il Sumbi gaskiya wannan mutumi babu shakka yana abin alkhairi a wannan karamar hukuma ta jiha ta wannan jiha ta Kebbi da haka al'umma wannan karamar hukuma ku ba shi goyon ku ba Honorable Suleiman goyon baya domin ya tabbatar da aikin alkhairi a wannan local government naku domin local government idan ya kasance an samu shugaban karamar hukuma jajirtacce kuma ya kasance ba a tsaya an ba shi goyon baya ba to anan ake samun matsala amma idan aka dauki goyon baya aka mika mai to babu shakka za a samu aikin ci gaba to da haka Malam Honorable Suleiman mu ne maka gurjina ta musamman a gare ka da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Alhaji Musa Garo da gode a tashi lafiya
kamun gode Alhaji bari mu je mu saki komawa jihar ta Bauchi bari mu wani ne kan layi
Assalamu alaikum Ahmad Mulalo
wa alaikum salam
kana magana da Isma'il Esfawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi Najeriya
yawo to muna jin ka Isma'ila
to alhamdulillah ayo maudu'i na shine ina jinjina ma shugaba Muhammadu Buhari saboda alƙawarin da yake mana nemo dai alhamdulillah yana cika mana muna godiya muna kuma ƙara masa addu'an fatan alkhairi Allah ya ja kwanan sa Allah ya daukake shi ya kare shi daga dukkan sharrin makiya da fatan shugaba Muhammadu Buhari don mu a jihar Bauchi yanzu wuta awa 24 ba ta daukewa a wuni a kwana har mun manta da maganar dauke wuta a jihar Bauchi
dama ina son tambayen ka in ce ko za ka dan lissafo mana abubuwan da ka ga an samu ci gaba
da aka samu a jihar Bauchi kamar abin da ya shafi wutar lantarki ayyukan hanyoyi abin da ya shafi ruwan sha da abin da ya shafi taimakon da ƴan makaranta abinci yawa da kuma abin da ya shafi harka na ilimi gaskiya alhamdulillah an fara dauko gyaran su gaskiya sosai sosai a takaice kenan
to muna godiya Sama'ila daga Bauchi bari mu sake komawa jihar Niger wane ne akan layi
Ali Abubakar daga Ezeti
yawo to Malam Ali muna jinka
to muna godiya ga shugaban kasan Janar Muhammadu Buhari bisa ga taimakawa da yake yi na talakawa da
ga dukkan alamu layin Abubakar Ali Abubakar ya katse bari mu je jihar Kebbi wane ne akan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum salam
Mahmud Lalo kana magana da dan Asabe mai fata daga Yauri.
Yawo to muna jin ka dan Asabe.
To yau ina so in saukaci dangane da yadda gwamnatin mu suke shugabanci ne to gaskiya bamu gamsu ba. In son samu ne ina so duk gwamnatin da ke mulki yanzu su yi koyi da yadda Adamu Aliyu ya yi shugabancin sa ko kuma Aliyu muga takaddawa mako. Domin waɗannan mutane sun yi mulki sun kare amma har yanzu jama'an jihohin su suna bukatun su suna kwadarin a ce na ma za a ce su dawo su cigaba da mulki saboda lokacin da suka yi mulki kowa ya amfana manoma sun samu taki an samu ilimi an samu albashi cikin lokaci da fatar sauran gwamnati za su koyi da waɗannan mutane
yawa yanzu kamar misali a cikin gwamnatin da suke mulki a yanzu duk ba a samu wanda suka dan tabo wannan fannoni da kalisafa a ciki ne ko kai kake nufi
gaskiya Mahmud Lalo ina tabbata maka inda zaka zo jihar Kebbi ko ka je Sokoto wallahi ina gaya maka zaka ji al'ummar jihar Kebbi suna roƙin a ci ina ma Adamu Aliyu ya dawo
ra'ayin dan Asabe daga Yawur jihar Kebbi bari mu je Zamfara wane ne akan layi
na Alhaji Bala Sama'ila
yawa Alhaji Bala muna jin ka Alhaji Bala
wato ni har yanzu rayuwa shine akan alƙarin shugaban ƙasar Muhammadu Buhari. Wato ni ina mai barka da zuwa ziyara a jihar Kano. Bayan hakan ga ina ƙara kira daga jihar Buhari ba ɗaukar ƴan kwadawa masu faɗa mai ƙarya. Harkar noma ma har yanzu gwamnatin tarayya ba su taimaka mana ba. Aƙalla dai manomi ya samu taki da wuri. Ba abin da ake yi ne daga rediyo sai takarda shi ne ake maganar noma. Amma mun dai mu gani a ƙasa ba. Gani taki babu. Babu wani taimako da gwamnatin tarayya ke yi na manoma.
To da fatan waɗanda ke da alhakin jin wannan korafi na Alhaji Bala daga Zamfara suna sauraron wannan korafi na shi, bari mu je jihar Edo. Wane ne kan layi?
Muhammad Haruna daga Edo State.
To Muhammad Haruna, menene ra'ayinka?
Ra'ayina ga shugaban ƙasar Najeriya da Allah ya taimaka ga mulkin tsadar rayuwa da talaka yake ciki. Tsadar rayuwa wallahi ta yi asasin abinci, asasin ababe irin da wanda za a kaje gona ko wani dabbafu da za ka sa haka da komai ya tsada. Allah ya taimaka a yi price control, ma'ana rage rayuwa.
To madalla, muna godiya Muhammad Haruna daga jihar Edo da ke can kudu maso kudancin Najeriya, kuma da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru Fikafut sun kori malamin mai horar da ƙwallon kafa na babban kulub ɗin ƙasar Indomitables Lions Hugo Bros daga mukaminsa, bayan ya kwashe shekaru biyu yana horar da 'yan wasan ƙwallon kafan na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, har ma ya ɗauko kofin nahiyar Afirka a shekarar 2017 ɗin nan, wanda hakan ya ƙara wa ƙasar ta Kamaru tagomashi a fuskar ƙwallon kafa na duniya. Na hira da wani tsohon kocin ƙwallon kafa na ƙasar kuma wanda yake bin al'amuran ƙwallon kafa na ƙasar ta Kamaru, Umaru Inuwa. Ko me yasa suka kori malamin ƙwallon kafa na ƙasar?
Ito ƙasar Hugo Bros ya ba ma Kamaru kofin nahiyar Afrika. To amma a cikin contract da aka yi sai da gwamnati da an yi wato hukumar wasan ƙwallon kafa a Kamaru, contract ne wanda ya kamata ya ba mu kofin nahiyar Afrika, kofin Afrika, bayan haka nan kuma kofin duniya. To kofin duniya kaga ba mu samu mun cimma burinmu ba. To bayan hakan nan ma shi zama da cewa Hugo Bros na da wasu matsaloli da 'yan wasa, saboda yakan wato neman tada zane tsaye tsakanin 'yan wasa. Idan aka zo wato taro manema labarai, yakan wato bayyana wasu kalaman wadda ba daidai ba ne. Shi yasa ka ga mutum kaman shi ɗan wasan nan wanda ya fito zakara a wasan ƙwallon kafa na nahiyar Afrika wanda muka cin nan, ya ambaci wasu kalamu da dama wadda wannan yaron gaskiya bai ji daɗi ba.
To yanzu ya kuke gani za ku biya shi haƙƙinsa ne bayan kun kore shi a wannan matsayin nasa tun da yake yana ci gaba da tafiyar da horar da 'yan wasan, kuma kuka dakatar da shi?
To biyan sahara ne shi kamar ya zama dole. Ya zama dole saboda shawa masa watanni biyar a wato ya gama aikinsa, amma kuma shi zama da cewa an kore shi an sallame shi kafin lokacin, amma ba tabbatar ba da na son kuma da kai ka tabbatar ba, saboda mai tabbatarwa ministan wasanni ne da ƙasar Kamaru, bin ba shi ne kamata ya tabbatar. Amma waɗannan kwamiti da aka saka na ainihin wato sulhu sun ba shi takarda na sallama shi, shi yasa shi yake har yanzu dai ya ɗauki takardar, amma yana da zan minista ya sallame shi, kuma bayan minista ya sallame shi kuma a biya shi kuɗaɗen da ya kamata biya, saboda bai kai lokacin adadin da za zai zabo ƙarshe na ainihin kontrak da suka yi sa'i da
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Zaben 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi da aka gabatar kwanan nan a Jamhuriyar Equatorial Guinea wata dama ce da ta kubcewa gwamnati na ta yi amfani da ita wajen faɗaɗa burinta na ba da sararin demokuraɗiyya a ƙasar. wani buri da ya kasance abin da Equatorial Guinea ta mai da kai kansa a bayan babban taron tattaunawa ta ƙasa a shekarar 2014. Obiang Nguema Mbasogo ya faɗa a lokacin cewa demokradiya da haɗin kan ƙasa dole ne su zama abin da aka bar wa muhimmanci a matsalolin da suka shafi ƙasar mu. Duk inda al'umma ba su da ƴanci babu yadda za a yi a samu ci gaban gwamnati. Sai dai kash kamar yadda jakadiyar Amurka a Equatorial Guinea Julie Frutatoy ta faɗa a cikin wani sharhin da ta rubuta, damar da gwamnati ta samu ta bada sirrin demokradiyyar kasar na bayyana cewa ta saurari muryoyi da kuma bukatar al'umma da kyautata yadda ake kallon kasar a idan duniya ta kubce a watan Nuwamba. Ta rubuta cewa zaben wani koma baya ne, takardun zaben ba su bada damar a zabi dan takara kai tsaye wanda zai wakilce su ba a kowane mataki, tunda masu zabe suna zaben jam'iyya ne kawai. An yi wa 'yan ƙasa rijistar yin zaɓe a hanyar da ba ta gaskiya ba, kuma babu masu sa ido na cikin gida ko na ƙasashen waje. Haka kuma, ƙidayar ƙuri'un na ƙarshe ba a bayyana aka yi ba, kuma babu gaskiya a ciki. Bugu da ƙari, aka taƙaita yin amfani da hanyoyin sadarwa na yanar gizo da wayoyi. Hukumomi sun ce wai jam'iyya mai mulki ta shugaba Nguema ta lashe zaben da kashi 92 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a zaɓukan 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi. A majalisar wakilai ta tarayya da ke Malabo, dan majalisa kwaya ɗaya tak daga jam'iyyar adawa ta Citizens Party for Innovation aka ce an zaɓa. Hakan ya bar jam'iyyar da ke mulki da kujeru 99. Jakadiyar Furuta ta jaddada cewa adawa mai ƙarfi da amana dole ce a wajen samar da tattalin arziki ga kowa. Idan ba a sauraron jama'a, babu 'yancin wakiltar kai a demokradiyya. Gwamnati ta taƙaita damar da 'yan ƙasa ke da ita ta yin zaɓi mai kyau a ci gaban ƙasa. Kamar yadda Jakadiyar Furuta ta rubuta a farkon shekara, yawan mai da gas ba shi ne alfanu mafi girma a Equatorial Guinea ba. Al'ummar Equatorial Guinea ita ce haƙiƙanin albarka mafi girma a ƙasar. Lokaci ya yi har ma yana neman shigewa ga shugabannin Equatorial Guinea na su tabbatar da cewa dukkan al'ummar ƙasar sun samu sirrin demokradiyya domin ƙasar ta samu ci gaba. Wannan sharhi ne da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana fusatar shi akan harin da aka kai wa sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar a gabashin ƙasar Congo, Kinshasa, wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kiyaye zaman lafiya na ƙasar Tanzania su 12 da raunana mutane 40. Jami'ai a jihar Yei River da ke ƙasar Sudan ta Kudu sun ɗora laifin kisar wani ɗan majalisar jihar akan mayaƙa masu biyayya ga madugun 'yan tawayen Riek Machar, wanda kakakin 'yan tawayen ya musanta wannan zargi. A yau Juma'a, 'yan sandan Isra'ila sun harba barkonon tsohuwa akan 'yan zanga-zangar Falasɗinawa a garin Bethlehem, a yayin da aka ƙaddamar da ranar nuna fusatar da sassan na Falasɗinawa suka buƙaci a yi. A yau Juma'a, Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai suka sanar da samun ci gaba akan ƙa'idojin ficewar Burtaniya daga ƙungiyar, a lokacin da yake hira da 'yan jarida tare da Prime Minister Theresa May ta Burtaniya a birnin Brussels. Shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya ce ya kamata a yanzu tattaunawar da ake yi ta koma kan batutuwan da suka shafi cinikayya, a saboda an samu ci gaba sosai a ɓangaren farko na tattaunawar kan yadda sassan biyu za su rabu. Shugabannin tarayyar Turai da za su gana cikin makon nan a Brussels an sa ran za su amince da yarjejeniyar da aka kulla.
Thomas Aruba kiɗa abin da ya sauƙaƙe nan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Hafsa ɗan mai soro da titani gabatarwa da Julie Leather Secretion da ta haɗa mana shirin baki ɗin sa kamar da kuka ji, sai injinmu Cedric Franklin da ya daidaita mana sautukan, Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.